Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma masu saurare za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Dalol FM da kuma Nomad FM. Sai kuma tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a yanar gizo. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci na yau Laraba 22 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandane tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu daga nan gundumar Columbia muke gabatar muku da shirye-shiryen. Amma kamun mu tsunduma za ra fara muna da kanin labarai.
To a yau Laraba majalisar dattawan Amurka za su gana don sauraron muhawara a rana ta farko daga wasu 'yan majalisar wakilai da ke neman tsige Trump daga makamansa. Haka zalika a yau Laraban shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi akan wasu ƙarin ƙasashe da dama. Sannan kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO za ta gudanar da wani taro na gaggawa a yau din kan batun barkewar wata cutar coronavirus da ke kama bil'adama da tsuntsaye.
To muna dauke da cikakkun labaran. Idan kuma muka shiga taskar rahotanni za ku ji cewar garkuwa da mutane don neman kudin fansa a Najeriya na ƙara daukar wani sabon salo.
Daga yanke a canza kudin zuwa euro shekarun cika yarda a to yau za a canza kudin zuwa euro a ƙasar su gaya masu inda za a kai daga bayan dire wai an kashe shi.
Wai yaushe gwamnatoci na Afirka za su fara shaidawa al'ummarsu gaskiyar lamura?
Wannan tatan bakin ba wani abin mamaki ba ne. Su jami'an tsaronmu kullum suna gaya mana ana samun nasara, ana samun nasara.
To muna dauke da cikakkun waɗannan rahotanni. Daga bisani za ku ji wasu rahotanni. A yau idan Allah ya bamu iko za mu gabatar muku da sabon shirinmu na a daina shan kwaya wanda Binta Yaro za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Bayan kwashe wuni guda ana tafka muhawara akan ka'idojin shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Majalisar dattawan Amurka za su gana a yau Laraba don sauraron muhawara a rana ta farko daga wasu 'yan majalisar wakilai da ke neman tsige Trump daga mukaminsa. Kafin karfe 2 na safiyar yau a majalisar dokokin Amurka, 'yan majalisar dattawan sun kada kuri'ar amincewa da ka'idojin shari'ar tsige Trump da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar, inda aka sami ƙuri'u 53 daga 'yan Republican, yayin da 'yan Democrat 47 kuma suka yi akasin haka. Wannan kada ƙuri'ar na zuwa ne bayan wasu jerin muhawara da aka yi game da wasu gyare-gyare da tsirarin 'yan Democrat a majalisar suka gabatar akan ko a nemi ƙarin bayanai da shaidu daga jami'an fadar White House da a baya aka buƙaci bai su bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai a lokacin binciken tsige su. A lokacin binciken tsige shugaban, amma fadar White House ta hana su ko a'a. Gabannin fara shari'ar tsige Trump, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya ce, shin majalisar dattawan za su iya aiwatar da makasudin majalisar ko kuma shin har yanzu za su iya yin gaskiya da adalci? Kuri'ar da za a kada a yau za ta bada wannan amsoshi. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi akan wasu ƙarin ƙasashe da dama, dokar da za ta hana wasu mutane daga ƙasashen shigowa Amurka. Trump ya ce, kun ga abin da ke faruwa a ƙasashen duniya, dole ne mu kiyaye ƙasarmu. Abin da ya faɗa manema labarai kenan a garin Davos da ke ƙasar Switzerland. Sai dai bai bayyana yawan ƙasashen ba ko sunayensu. sai dai ya ce nan ba da dadewa ba za a fidda karin bayani akan matakin. Jerin kasashen da wannan dokar ta shafa a yanzu sun hada da Iran da Libya da Somalia da Syria da Yemen da Venezuela da kuma Koriya ta Arewa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau Laraba kan batun barkewar wata cutar coronavirus da ke kama bil'adama da tsuntsaye, wanda a yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9, ɗaruruwan mutane kuma sun kamu da cutar a fadin kasar China da kewayenta. Hukumar ta lafiya za ta yi nazari ta gani ko barkewar cutar wacce ta samu asali daga tsakiyar birnin Wuhan wani matakin gaggawa ne a fannin kiwon lafiyar kasashen duniya ko a'a. Adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya karu zuwa 440, ciki har da ma'aikatan kiwon lafiya 15, kuma cutar ta bazu daga birnin Wuhan zuwa Beijing da Shanghai da lardin Guangdong, har ma da Japan da Koriya ta Kudu da Thailand da Taiwan da kuma Amurka, da ta sanar cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar a jiya Talata a arewa maso yammacin jihar Washington. Jami'an kiwon lafiya a yankin sun ce wani mutum ya isa jihar Seattle daga Wuhan a makon da ya gabata, yana kwance a asibiti kuma ya samu saukin cutar pneumonia mai shafar numfashi da yake fama da ita.
To Zara, kada da yake nisa zake sake dawowa, bari mu shiga taskar rahoton din. Ana da iya cewa har-haren ta'addanci na ƙara ta'azzara a ciki da wajen Najeriya, ganin wasu sabbin salo da 'yan ta'addan ke ɗauka. Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto akan kisan gilla da aka yi wa wani shugaban addinin Krista a jihar ta Adamawa.
Cikin kwanakin nan, hare-haren mayakan Boko Haram da ke da alaka da kungiyar IS da ke yammacin Afirka wato ISWAP na fakara habaka a wasu san arewa maso gabashin Najeriya, inda masu kan aiwatar da kisan gilla ga waɗanda suka kama. Na baba wannan mako shine kisan gillar da mayakan na Boko Haram suka aiwatar wa wani babban limamin Krista Rabban Lawan Andimi na cocin EYN da kwanaki suka yi awon gaba da shi ba har ne suka kai wa garmicika. Wani dan uwan limamin cocin da aka kashe ya ko tabbatar da wannan kisan gillar.
Da aka naira miliyan 50, amma a canja kuɗi zuwa euro, daga an ce a canja kuɗi zuwa euro shi kenan suka yarda a ce yau za a canja kuɗi zuwa euro a san su gaya masu inda za a kai. Daga bayan da dare wai an kashe shi, tun da ba a bada kuɗin ba amma an kashe shi a kan wai yake ya amince da kalmar shahada. Yanzu fa an kashe baba, in ji president na UIN. Sai na kira international debo ya gaya mana cewa sun kashe baba.
To sai dai kuma a matsayin da hadakar kungiyar Kristocin Najeriya ta kanta maida ta nuna kaduwarta ne da wannan lamarin ya faru, kasancewar an samu batun biyan kuɗin fansa na euro miliyan 2 da kungiyar ta Boko Haram ta nema. Bishop Stephen David Mamza shi ne ma shugaban kungiyar ta kan a jihar Adamawa.
To da jin labari cewa 'yan Boko Haram su kashe mana Reverend Lawan Anjimi, wannan ya zama abin bakin ciki mana sosai. Muna cikin wani hali da ba mu taba shiga ba, musamman iyalin. A lokacin da suka yi garkuwa da shi su ce a basu euro, ta ce a basu euro miliyan 2. Miliyan euro 2 kam ai ba abu mai soki ba ne. Ai ta negotiation da su a gani mu ma, musamman ranar Ladi, kamar ma abubuwa su riga su yi soki, su riga su yarda da shirin da muka yi da su. Amma daga baya suka kashe shi.
Baya ga wannan, kungiyar ta kan ta ko bukaci shugaba Buhari da yawa Allah ya tabbatar an kwato sauran membobinta da ma 'yan Najeriya da ke hannun mayakan Boko Haram a yanzu.
Kira na ga gwamnatin na Najeriya shine akwai da ɗan dama mai yawa sosai waɗanda suna rike a hannu 'yan Boko Haram har wayo, da yawa Krista, da yawa kuma akwai musulmi. Musamman Liya Sharibu har yanzu tana nan, ko ba tana da rai ko ba ta da rai ba mu sani ba. To muna kira ga gwamnatin na Najeriya a yi wani ɗauka wani mataki da za a tabbata cewa waɗannan a cece su daga hannu 'yan Boko Haram.
To wai koya masana ke ma kallon sabbin hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa a yanzu da ma batun garkuwa da kuma kuɗin fansan da suka soma karba? Mr. Pade Pinaiz, wani dan jarida kuma nazarci a Najeriya, ya ce fa akwai abun duba kan abubuwan da ke faruwa a yanzu.
Su ƴan ta'adda dama dole ne sai suna samun kudaden shiga, harkokin su za ta ci gaba da bunƙasa. To a duk lokacin da ka gani sun rasa samun kudaden shiga, tunda akwai makamai a hannunsu, za su nemi duk hanyoyin da za su yi domin su samu kuɗin shiga. Shi yasa ka ga suna kaiwa hare-hare musamman akan ire-iren mutanen da sun sani in sun yi garkuwa da su za su samu kuɗin shiga. Dama an sun samu ire-iren waɗannan kuɗaɗe da shi suke sayan abinci, da shi suke sayan makamai, da shi suke neman magunguna da dai sauransu.
Koma da menene, fatan talaga shine Allah ka ƙoshin wannan matsala ta Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru 7 ana fama. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Rahoton Ibrahim Abdulaziz kenan. Tun bayan sanarwar kisan gilla na Reverend Lawan Andimi, shugaba Muhammadu Buhari ya ce ‘yan ta’addar na Boko Haram za su biya farashi mai tsada. Na kuma tambayi Garba Shehu, mai magana da yawun shugaban, wai me shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da za su biya farashi mai tsada?
Na farko dai ka san wannan kisa da aka yi ya zo a bazata ga duk wani wanda ya kisa ido akan wannan lamari. Saboda akwai masu shiga tsakani waɗanda suke tattauna da su ‘yan ta’adda da suka tsarki wannan bawan Allah. Kuma ‘yan tattauna da suka yi babu wani sababa cewa suna nuna alamar za su saki shi. Saboda haka a ce kawai an waye gari sun kashe shi. Abun ya ba da mamaki ko da ice ba za a ce wai ko ana zaton dama za su iya riƙe amana ba.
To su wane ne suke tattaunawa da su ‘yan ta’addan kenan?
Akwai ƙungiyoyi da yawa ai waɗanda suke su suna ganin girmansu. Wannan ba su lallai ‘yan Najeriya ba, ƙasashen duniya da yawa waɗanda suke sun yi magana suna sauraron su.
Su ‘yan ƙungiyar ta ƙungiyar ‘yan ta’addan kenan suna sauraron su?
Akwai waɗanda suke da dangantakansu.
Kamar waɗannan ƙungiyoyi kenan?
Yanzu ƙungiyoyin agaji da suka taimaka aka fito da wasu a baya, ai akwai kowane su Red Cross nan da sauransu.
Kai kana nufin su ‘yan ƙungiyar Boko Haram sukan saurari waɗansu ƙungiyoyin ƙasashen waje kenan?
Kwarai da gaske akwai waɗanda suke magana da su, kuma mu ma muna amfani da waɗannan don mu ci mu bukatunmu yadda aka nemo aka karɓo wasu a cikin ‘yan matan Chibok, kuma ƙoƙarinmu da ake sulhu sharibu ɗin nan duk su waɗanda aka kasace su ba ta da sauransu ba.
To amma
da halin a tattauna ta wasu da ake magana da su, za a iya muna fatan za mu karɓo su. Mun yi tattaunawa tsakanin ‘yan ta’adda da gwamnatin Najeriya tare da amfani da wasu na wannan yasa da na kusa waɗanda ba jami'an gwamnati ba ta yi mana amfani. Mun ga amfaninta saboda an kwato ‘yan mata kamar irin Chibok da ‘yan Najeriya da dama da aka sace su aka yi garkuwa da su. Saboda haka wannan kofa a buɗe take ba a toshe ta ba.
Da dama mutanen Najeriya za su yi mamaki a ga cewar kullum gwamnati tana fitowa ta ce ta yaƙi Boko Haram, ta kawo ƙarshen Boko Haram, ko kuma jami'an tsaro su ce sun gama da Boko Haram, amma kuma har yanzu ana iya samun waɗannan matsaloli. Wannan yana nufin cewar gwamnatin ta gaza kenan?
A'a, wanda ya faɗi wannan magana bai la'akari da cewa abubuwan da suke tun sun daɗe da canjawa. Lokacin da ake wannan magana an san cewa za a tarwatsa ISIS daga Iraq da Libya da Syria, wanda suka fantsamo suka dawo bangaren Sahel da Sahara, wanda yake fitinan nan ba Najeriya kaɗai ake yi wa ita ba. Wanda da yake sauraron rediyo yake jin labaran duniya ya san me yake faruwa yau a Mali, me yake faruwa a Niger, me yake faruwa a Ivory Coast. Fitina ce ta zo mana. Saboda haka a ce wai gwamnati ta gaza da ake ta neman su kawo haɗin kai a zo a yi maganin wayannan abubuwa, su da suka saurara suna jinmu suna kawo ɗauki, ashe hauka suke yi?
To Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun shugaban kasa Muhammadu Buhari. Har yanzu dai masu saurari ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari Zahra ta kawo mana sauran labaran duniya.
To masu sauraro ga cigaban labaran. Bayan da kungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar kwanaki 7 zuwa 10 da aka cimma tare da sojojin Amurka, kuma za su yi kokari su ga an rage tada wa jami'an tsaron Afghanistan hankali. Jami'an Afghanistan sun kira wannan tayin na ‘yan Taliban a matsayi mara alƙibla. Sun kuma nemi a cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta a matsayin wata hanya mafi a'la don tattaunawar samar da zaman lafiya. Saddiq Siddiqui, mai magana da yawun shugaban Afghanistan Ashraf Ghani, ya faɗa manema labarai a Kabul cewa kiyaye duk wata yarjejeniya da ta gazawa cikakken tsagaita wuta ba za ta cimma sakamako mai amfani ba. Saddiki ya ce shugaban Amurka Donald Trump da Ghani suna akan matsayi daya game da batun tsagaita wutar.
To a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya. Duk dai a cikin batun na tsaro, Majalisar Kungiyar Kasashen Turai ta bayyana cewar har yanzu babu tabbaci ana yakar ta'addanci a yankin kasashen gabashin hamada. Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani.
A dai farkon wannan mako ne Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta bayyana cewar babu wani cigaba da ake samu dangane da yaki da Boko Haram, duba da abinda ta kira la'akari da abubuwan da suka faru a ƴan makonnin nan. Majalisar Tarayyar Turai ta ce yankan rago da mayakan Boko Haram suka yi wa wasu mutane 11 da suke garkuwa da su a jihar Borno, da ma wani halin kwantan bauna da mayakan na Boko Haram suka kai wa babban komandan rundunar yaki da Boko Haram din, da ma kalin harahare a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, duka alamu ne da ke kara nuna tabarbarewar tsaro a Najeriya. Amma cikin wani abu mai kama da martani, babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya jaddada cewar sojin Najeriya suna samun nasara a yakin da suke yi da mayakan na Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma sauran yankunan kasar da suke aikin samar da tsaro. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojan Najeriya Kanar Aminu Iliyasu ya ambato babban hafsan sojin Najeriya na cewar headquarter sojin kasar na nuni da irin shauki da kazar-kazar din dakarun kasar na hobbasan ganin an kawo karshen ƴan Boko Haram din, da kuma irin gaggarumin nasarar da ake samu na gamawa da wasu daga cikin komandojinsu da makama su da kuma kubutar da hatta waɗanda aka yi garkuwa da su, duka na nuni da cewar lalle ana samun nasara a wannan yaki. Farfesa Muhammad Tukur Baba wani masanin tsaro ne a Najeriya.
Wannan tatan bakin ba wani abin mamaki ba ne. Su jami'an tsaronmu kullum suna gaya mana ana samun nasara, ana samun nasara. To amma irin waɗannan taba abin nan baraka da ake samu a ce ƴan Boko Haram sun zo sun kawo hari sun kashe kaza sun kashe kaza, baya nuna alaman cewa ana samun nasara. Shin nisa har yanzu kusan shekara 10 na shekara na 11 an kasa a mulkushe wannan tawaye na ɗaya kenan. Na biyu kuma abinda nake so ka lura ita a kullun gwamnati na ta ra'ayin kullun tana ce a'a ba a kaza, wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai bane. Gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta.
Amma Professor headquarter rundunar sojan Najeriya ta ce waɗannan ma bayanan da ake cewa an kashe 7 na an kashe 10 can da yawansu ba gaskiya ba ne.
Haka sai kudin sojan ta ce mun yarda. To amma me gaskiyan abin ne yasa ake kawo hare-haren nan?
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Dangala Dima Fika, Hassan Maina Kaina. To ma saurari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar asha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan
jama'a, barkanku da warhaka, barkanmu da saduwa a wannan sabon shiri na adena shan kwaya. Sunana Binta Esiyar, jagorar wannan sabon shiri da muke fata za ku riga kasancewa tare da mu a kowane mako, wanda zai riga mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshe ko rage matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa. Shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya, ciki har da ƙasashenmu na Afirka. Shi yasa a cikin wannan shiri za mu yi kokari mu gano dalilan da ke sa masu mu'amala da ababen maye suka shiga wannan tarko na shaye-shaye da illolin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a. Za kuma mu yi kokari mu ga waɗanne irin matakai ya kamata hukumomi, iyaye da masu faɗi aji a unguwanni da za su ɗauka domin daƙile wannan matsala. To amma da farko, me ke sa matasa shiga wannan harka ta shaye-shaye? Sakacin iyaye akan maganar tarbiyya na daga cikin matsalolin da suke jefa ɗumbin matasa mata da maza cikin kangi na shaye-shaye a cewar wani magidaci Ibrahim Shekaro Dogon Dutse a wata hira da suka yi da wakilinmu Salamu Mini Barma a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger.
Dole kai yaranka za su hita ka san in sun ka tai in makaranta sun ka tai ka san su makaranta in kuma ba makaranta sun ka tai ba kuma eh abokai gare su ya kamata ka san abokan na nashi wani iri na mutanen kirki na ko lalaku ne illa lalaku ne kan ya karaba in sun ka zauna tare da abokai lalatacce su ma lalacci za su zama
miyagun kwayoyi kamar tramadine opium opioids tabar wiwi hudar iblis da cocaine da meth na kadan daga cikin kwayoyin da suka gallabi jama'a musamman ma matasa Hajiya Binta Khalid Adam jami'a ce a kungiyar fadakar da matasa kan illolin shaye-shaye a wata hira da suka yi da wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz dake Yola babban birnin jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya ta yi tsokaci akan girman matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa
abinda muke gani game da shaye-shaye miyagun kwayoyi wanda shine ma dalilin da yasa muka fito da nufin yin wannan aiki domin taimakon al'ummar da muke rayuwa a cikin su shine gaskiya al'amari ne wanda yake ya yawaita kuma ya kazanta kuma ya kai matakin da za mu iya cewa muna cikin hadari mafi girma a cikin wannan rayuwa har matakar ba mu yi aiki tukuru wurin ganin an kawo sauki dan kawo ƙarshe a cikin al'amarin
wannan batu a cewar ta ba tsakanin matasa kawai ya tsaya ba
a da da muka fara ayyukan mu shekara 1 2 baya mun fahimta har da matan cikin gida wanda suke matan aure masu yaya
to hukumomi a jamhuriyar Niger sun ce adadin ababen maye da ake kamawa na nuni da cewa akwai babban kalubale a gaban masu ruwa da tsaki wajen yakar wannan mummunar dabi'a inji Ganda Sale memba a wani committee da gwamnatin jamhuriyar Niger ta kafa tare da hadin gwiwar kungiyoyi masu yaki da fataucin miyagun kwayoyi
abinda anka kama zamillar kwaya da anka kawo Niger kaman an dauko abinda ake cema cannabis shine taba wiwi ton biyar duwani da rabi kaman misalin sa aka kama akwai cocaine kusan kilo 6 da anka kama akwai abin da ake cema diazepam wato kwayoyi ne iri-iri wajen miliyan 4 da direbu 7 da wani abu
to ko me ke sa matasa tsunduma cikin harkar shaye-shaye a irin ta mahangar ga abin da wani matashi da ya nemi a saka ya sunan sa ya kuma tuba da harkar ta shaye-shaye ya ce
Boyo mu a tunanin mu yana sauke mana wahala gajiya da kuma yana sa mu nutsuwa a sai cutar da kanmu muke yi amma cikin ikon Allah da gaskiya ni a halin yanzu sai dan ce sun barka tunda har ina sana'a ina rike da kaina
ita ma wannan baiwar Allah wacce ta nemi musaka ya sunanta ta fada mana dalilin da yasa ta shiga wannan harka ta shaye-shaye
kawai irin tutulin kodros suwa idan ne shine kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba
tsundumar mata a wannan harka wacce galibi maza aka sani da ita ya sa mutane da dama cikin zurfin tunani me ya kai su ga shiga wannan dabi'a a cewar Hajiya Binta akwai al'amura da suka jibinci wasu abubuwa na zuciya
nan kusa mun kara samu bayyanta cewa yara matasa kanana masu karanan shekaru sira cikin wannan hadari ma'ana ma yaya mata wayanda da yawa daga cikin su kuma abin da ke faruwa da su yana faruwa ne sanadiyar wayanda suke son su matasa da suke neman su ima ya koru da aure koko a soyayya ce ta kawai amma gaskiya su ne sala
dokar asha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara
masu sauraro idan Allah ya kai mu wani mako za mu daura kan batun irin illolin da shaye-shaye ke yi ga rayuwar bil'adama yanzu a madadin Salamu Mini Barma da Ibrahim Abdul Aziz da suka taimaka wajen hada wannan shiri sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ni Binta S Yaro nake ce huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya
to gaida Binta Yaro yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar sakon email
Sakon farko na tayin murna ne da muka samu daga injiniya mai goro makeri Kwantagora jihar Niger a Nigeria. Yace salam VOA Hausa. Ina wa sashin Hausa muryar Amurka murnar cika shekara 41. Allah ya ƙara hazaka da lafiya da kuma nisan kwana. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ahmadu Abacha Macina da Kawu Kawu mai goro Kumsa. Suka ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. A gaskiya mun yi Allah wadai da kisan gilla da ƴan ta'adda na kungiyar Boko Haram suka yi wa shugaban Kristocin Reshen Micika a jihar Adamawa. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na kashe-kashe da tashe-tashen hankula da harare na ƴan Boko Haram a jihohinmu na Borno, Yobe da Adamawa da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Amin summa amin. Sai sako na gaba da ya fito daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman taka lafiya. Yace muryar Amurka, dan Allah isar min da sakon godiyarmu zuwa ga controller custom Alhaji Aliyu Muhammad dan ruwa a bisa kyautar motar daukan gawa ga makabartar garin birnin Kebbi da kuma motar daukan marasa lafiya ga asibitin Saye Haya. Ina kira ga sauran ministan shari'ar tarayyar Najeriya Abubakar Malami da ya taimaka wa hukumar kashe gobara jihar Kebbi da motocin kashe gobara. Sai sako na ƙarshe da ya ce salam VOA Hausa, bullar cutar zazzabin lasa a jihar Kano barazana ce ga al'ummar jihar Kano. Ya kamata hukumomin lafiya su tashi tsaye domin dakile ta domin gudun bazuwarta.
Tawa gaida Aishatu Sule da wasikun masu saurare. Yanzu kuma Zara sai ta kawo mana labaran duniya a takaice.
A wannan watan ne China da Amurka suka sanya hannu a wata yarjejeniyar wucin gadi a takaddamar cinikayyar shekaru biyu da suka kwashe suna yi a tsakaninsu. Tambayar da kasar Vietnam da ɗaya daga cikin ƙasashen da takaddamar ta sa a tsakiya ke yi ita ce, ko yarjejeniyar abu mai kyau ce ko ba mai kyau ba? Mutane da yawa a faɗin duniya suna fatan ganin an kawo ƙarshen rikicin cinikayyar tsakanin manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki, wanda ta yiwu ya rage haɓakar tattalin arzikin ƙasashen duniya da kashi uku maimakon kashi 3.8 a cikin 100 a shekarar 2019 a cewar asusun ba da lamuni na duniya. Mutanen da ke wannan fatan sun hada da 'yan ƙasar Vietnam, ko da yake har yanzu akwai wasu dalilai da ke nuna cewa ci gaba da takaddamar cinikayya na iya zama abu mai kyau ga 'yan Vietnam. Bayan kwashe wuni guda ana tafka muhawara akan ka'idojin shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Majalisar Dattawan Amurka za su gana a yau Laraba don sauraron muhawara a rana ta farko daga wasu 'yan majalisar wakilai da ke neman tsige Trump daga mukaminsa. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi akan wasu ƙarin ƙasashe da dama dokar da za ta hana wasu mutane daga ƙasashen shigowa Amurka.
Toma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin wanda a yau za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wai me kuke ganin ya sa har yanzu ba iya magance matsalar 'yan ta'addar Boko Haram ba? Za mu so mu ji daga gare ku. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatarwa, Zahra Aminu Fage, da kuma wanda ta bada umarni ta kuma jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Zanga Zanga. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.